sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 26 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Loma da Lord da kuma Niya kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana su kuma masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama ta shato suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne ta da baya ko makeri muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ci gaba da tattaunawar da wakilin mu na Kaduna Isa Lawalikara yayi muna da wasu ƴan siyasan da suke cewa lokaci na zuwa da kudin da ƴan siyasa ke bayarwa ba zai tasiri ba a zabe sai kuma shirin da rashin tayi ta da Salu Garba sai labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya tare da baban gida Jibrin daga bisani ku kawo muku sakonnin da ku masu sauraro ku kai ko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya kafofin yaɗa labarun ƙasar Syria sun ba da rahoton wani halin makami mai linzami da aka kai da safi da sanyin safiyar yau Litinin akan wani sansanin soja a lardin Homs suna masu fadin cewa akwai waɗanda suka jikata rahotanni sun ce an auna harin ne a kan sansanin T4 kuma an dora wa rundunar sojin Amurka laifin kai harin jama'an Amurka sun musanta cewa Amurka ce ta kai wannan harin jiya Lahadi da dare shugaban Amurka Donald Trump ya dora wa shugaban Russia Vladimir Putin da kuma Iran laifi game da harin guba na rashin imani da aka kai a Syria wanda ya kashe akalla mutane 40 yayin da ya lashi takobin cewa za a ga babban sakayya a wani tabon alitsinin na ba sabon ba a kan shugaban Russia Trump ya faɗa cewar shugaban Russia Vladimir Putin da Iran su ne ke da laifi domin su ne ke baiwa shugaban Syria Assad wanda ya kwatanta shi da dabba goyon baya kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai yi wata zama a yau Litinin a kan wannan zargin kai harin bayan ƙasashe 9 da suka buƙaci shirya taron gaggawa a kan hakan ƙungiyar tarayyar turai ta ce akwai shaidar da ke nuna cewar gwamnatin Syria za ta sake kai wani sabon harin guba Syria da ita sha musanta amfani da makamai masu guba a ƙasarta A shirye kasar Koriya ta Arewa take ta tattauna da Amurka akan wargaza shirinta na makaman nukiliya a cewar wani babban jami'in Amurka a jiya Lahadi. Wannan ita ce babban alamar da ke nuna shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kuduri aniyar ganawa da shugaban Amurka Donald Trump tun bayan lokacin da ita Koriya ta Arewa ta gabatar da shawarar gudanar da taron koli a watan da ya gabata. Trump ya faɗa cewar yana so ya gana da Kim kafin ƙarshen watan Mayu sai dai babu wani ƙarin bayani akan abubuwa da za a tattauna a kai da kuma inda za a yi wannan tattaunawar amma kuma jama'an Amurka sun ce akwai tuntubar sirri tsakanin Washington da Pyongyang a baya Koriya ta Arewa ta yi alƙawarin dakatar da shirin nukiliyar ta bisa yarjejeniyar musanyar bata taimakon abinci da kuma ɗage mata takunkumin tattalin arziki sai dai sau tari Koriya ta Arewa tana alƙawari amma kuma ta ƙarya alƙawarinta. Biyo bayan mutuwar Falasɗinawa 29 a wata zanga-zangar da suka yi aron gama da 'yan sandan Isra'ila a kwanan nan, kotun ƙasa da ƙasa mai binciken manyan laifuka ta ICC ta yi kira ga kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a zirin Gaza. Fatu Bensouda ta ce dama ofishinta yana gudanar da wasu bincike na farko a yankin Falasɗinawar don haka tana sa ido sosai a kan yankin. Ta ce duk wani laifi da ake zargin aikatawa a yanayin da ake ciki a Falasɗinu akwai yiwuwar gabatar da ƙara ga ofishinta ya tantance. Rahotanni sun nuna ana binciken Isra'ila akan mutuwar Falasɗinawa 29 a yayin wata zanga-zangar kwanaki 10 da kuma aron gama da aka samu akan iyakar zirin Gazar. Isra'ila ba mamba bane na wannan kotun kuma ta musanta Falasɗinu ba ƙasa bace don haka ba ta da hurumin shiga wannan kotun. Ana sauraron waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kwace wasu makudan kudade a filin saukan jiragen sama a Mogadishu daga birnin Abu Dhabi na kasar hadaddiyar daular kasashen Larabawa ko kuma UAE a takaice. Wasu manyan jami'an tsaro biyu sun shaidawa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an ajiye jakuna uku da suke dauke da dalan Amurka miliyan 9 a babban bankin Somalia, ana kuma gudanar da bincike a kansu. Jakadar daular kasashen Larabawa Muhammad Ahmed Uthman Al-Hammad ya fada wa sashen Somaliyanci cewa kudin ba na ofishin jakadanci bane. Ya ce kudin na ma'aikatar tsaro Somaliya ne, kuma za su biya sojojin kasar albashinsu. Ya ce gwamnati na sane da zuwan waɗannan kudade da za a baiwa sojojin tun kafin su zo. UAE tana horar da sojojin Somaliya a Mogadishu da kuma kimanin 'yan sandan tsaron gabar tekun da suka kai 1,000 a yankin Puntland.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sabarin fara da cigaban tattaunawar da Isa Anoli Karayayi da wasu da suka tsaya takarar fidda gwani a zaben kananan hukumomi da aka yi a jihar Kaduna a kwanakin baya. Suleiman Ibrahim Dabo na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara, amma bai nasara ba, sai dai ya shaida wa Isa Anoli Kara cewa ya gamsu da yadda aka gudanar da zaben da kuma hujjarsa.
Na gamsu da yadda aka yi tsari.
Ina magana da ake cewa kun babba da kuɗi kafin a zaben.
Saboda yanzu an kai stage ɗin, ko kuma in ce mataki a Hausa, da mutum zai karɓi kuɗinka ya daure ɗin wasu daga cikinsu ya yi abin da yake daidai. Ya karɓi kuɗi a hannun wancan, saboda yana ganin bai cancanta ba. Kamar ƙaramin misali, zan baka misali da ni kaina. Gaba ɗaya fitowa na takara da wannan yamutsin yau sati uku kenan, amma na samu ƙuri'u guda 58. Kuma na rantsi da Allah na tabbatar da yawa escorts ɗin da suka zaɓe ni sun zaɓe ni don suna ganin na cancanta ne, suna ganin ina da abin da zan musu ne ba wai don abin da zan ba su ba. So kaga it means political awareness, wato fahimta na wayewan siyasa yana ƙara shiga a cikin al'umma. So maganan a ce wai kuɗi confirm har yanzu kuɗi na da tasiri, amma mutane a hankali suna wayewa. 'Yan siyasa muna son a daina amfani da kuɗi, to mu zauna mu zama mutane masu alƙawari, masu amana. First step shine mutanen nan da suke yawan shan wahala, saboda kaga yanzu escorts a mataki na farko foundation na siyasa yana gare su ne, amma su suka fi kowa wahala. Na rantsi da Allah ne san filin opinion ɗinsu, I couldn't believe it. Esco ya kalle ka ya gaya maka tunda aka kafa gwamnati bai taɓa ganin naira 5,000 a dunkula ba, sai dai da sallah ko da azumi a bashi 3,000 da shinkafa. Sannan kuma in election ya dawo, ka dawo gare shi ka ce kana neman ƙuri'ar shi. Wani irin abin nan, so matsarin mu duba mu da muke neman zaɓe, mu tsaya mu kalli gaskiya, mu riƙe Allah, mu yi maganganun da muka san gaskiya. An san siyasa akwai ƙarerayi, amma gaskiyar mu ya zama yafi ƙarerayin mu yawa. Mu gaya ma mutane abin da muka san za mu iya yi, kuma mun kai gare su mu cika alƙawarin. Idan ka kai wurin da alƙawarin ba zai cika ba, ka gaya musu ga dalilin da yasa ba zai cika ba, saboda tsari ya sha bamban, su sani ba daidai ba ne. So idan muka riƙe Allah, su ma za su yi na Allah, sai a yi tafiya Allah.
To sai dai shugaban wayar da kan al'umma a Najeriya Dr. Garba Abari ya ce idan ana son samun shugabanci na gari, to ga shawara.
In muna so mu ga ƙasa irin wanda muke so mu gani, haɗaɗɗiyar ƙasa mai ci gaba da zaman lafiya da walwala da ƙaruwar arziki, to dole ne sai mun samu shugabanni masu kishi, masu riƙon amana, masu gaskiya, masu kuma hangen nesa, sa'annan kuma su zama adalai. To idan kuwa kana neman irin wannan ƙasa ne, to kuma kana so ka samu irin waɗannan shugabanni ne, to dole ka guje wa kwaɗayi da kuma ba ni siyasar ba ni in baka, domin ita ce take haifar da munanan shugabanni wanda illarsu kuma yake kawowa rushewar al'umma, kuma yake kawowa ci baya da rashin zaman lafiya da rashin walwala da kuma rubda ciki da kan dukiyar jama'a.
To a gaida Isa Lawal da Hassan Maina kan da bakin su, a cigaba da shakatawa da wannan hukumar da ke bisa injin. Sannu jama'a Gaida abin lakalabu. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 da dakika 48 ga kuma shirinmu na gaba.
Kudi a kashe sauta hanya mai kyau.
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 Jama'a assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Sautari akan ce matasa na iya neman jari daga bankuna idan suna da shirin yin kasuwanci ko kuma za su kafa masana'antu, amma kuma idan sun je bankin sai magana ta canza. Yau shirin ya gayyato Malam Shehu Aliyu, masanin tattalin arziki da harkokin bankuna, ya waye mana kawuna akan wannan lamarin. Wai me yasa matasa ke samun matsala wurin samun bashi a banki?
Wato abubuwan da kan sa matasa ko kuma ƙananan 'yan kasuwa ko domin kasuwanci ya hada da matasa da manyan mutane da mata. To akwai cost, akwai abubuwa da dama. Saboda matasan sun kasu kashi uku a nazarin da na taɓa gabatarwa, shi ne akwai matasa waɗanda da gaske suke yi su yi abin, sun kuma san abin. Na ɗaya kenan. Na biyu akwai matasa wanda suna son su yi ne amma suna so su jaraba ne domin ba su taɓa yin abin ba, suna dai so su jaraba ne, sannan banki zai fahimce su a haka. Na uku kuma akwai wato categorization, wato akwai matasa maza waɗanda suke da himma, sannan akwai matasa mata waɗanda su ma suna da himma amma sun kasu kashi biyu. Akwai waɗanda suke da capacity, ma'ana sun san abin da za su yi. To galibi abubuwan da suka taso irin wannan idan aka je neman kuɗaɗe a bankuna, bankunan suna da tsare-tsare. Tsare-tsaren da suke kuma ba wai tsare-tsare ne na matasa ba, sun yi tsare-tsare ne na neman riba, wacce suke riban kuma ba ƙaramin riba ba, kuma riba wacce take ba a gajeren zango ba har a dogon zango. To irin waɗannan abubuwa da bankuna suke da shi a ƙasa, su suke da taimakawa wajen hana matasa waɗanda suka zama suke da capacity, wato suka kai girman su nemi kuɗaɗen. Zan baka misali, kamar duk matashin da ke arewacin Najeriya, duk yanda za a yi wannan matashi ya san noma. To amma noman wani iri yake so ya yi? Misali zan maka, noman kifi zai yi ko neman masara zai yi ko noman shinkafa zai yi? To duka in an amince zai yi noma, to ana neman gona, to yana da gonan a ƙasa ko ko yana neman kuɗi ne har ya sai gona, har ya zuba abin da zai yi a wannan gona? To kaga abubuwa ne hawa-hawa wanda suke da girma waɗanda zai yi wuya matasa su kai ga cimma abu, wato minimum standard da banki ta tsara. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma
idan babu yanda za a taimake su duk waɗannan ƙa'idoji da ka fayyace, idan babu yanda za ta yaya za su fara? Mutum yana da ƙwazo, yana da tunani, ya san abin da zai yi, amma babu jari. An ce kuma ya je banki kuma ka ce suna da tsare-tsare da yawa. suna kuma neman riba
haka yake
to
haka yake eh to ai zan baka wato na fadi halu halun abubuwan ne kafin in fadi yanda za a sauke su
to malla
sai won kuma yawa irin waɗannan wahalhaloli na banki kenan to a hukumance akwai hawa biyu akwai wacce hukuma za ta shigo kai tsaye ta ba bankuna kudaden nan in ta ba da bankuna kudaden nan ta sauke yanda waɗannan matasa za a ba su wanda suka cimma waɗannan burika na ɗaya kenan na biyu kuma akwai waɗanda za a hada hannu da kamfanoni waɗanda suka riga suka girma kamar misali duk kamfanin da ke yin fulawa kaga yana buƙatar alkama ya siya a kasuwa to akwai abubuwan da za a dawo wajen kamfanoni a bangaren wato department da suke siyo alkama sai a samar da waɗanda za su yi su rinka taimaka mu matasan da ke da ƙwarewa da kuma suke da capacity na wanda za su iya samar da alkama din nan ta hannun kamfanoni wato kaga dole sai dai hukuma ta shigo ta ba bankunan kuɗaɗe sannan ta rage yawan kuɗin ruwa da za ta digo da za ta samu na abubuwa
to malalle
kuma su kamfanoni na'am
wannan misali da ka bayar idan matashi zai je so ma company flower wa zai ba shi kuɗin sayan flower a kauye
eh shine nake magana kamar yanzu misali kamfanonin ai akwai kamfanonin da za su zo su same ka sai in ka zo zaka siyo flower a gwamnati ta taimaka ma kamfanin kuma sun amince zaka iya siyo alkama to zaka zo kamfanin ne kamfanin su taimaka maka koda da wani kashi mai girma ne na wanda zaka je ka siyo musu ai galibi mun samu labarin cewa wasu daga cikin attajiran kasan nan kamfanoni ne suka sama musu da kudaden da suka rinka saya musu gyada kamfanoni ne suka sama musu kudaden da suka rinka siyo musu audiga wanda aka tara sosai a yau kuma attajirai ne masu girman gaske saboda tun a farko kamfanoni suka taimake su suka ba su waɗannan kudaden to me yasa za a kawo tsarin da za a gwamnati a wannan lokaci ta empowering waɗannan matasa ta irin waɗannan hanyoyi wanda
to ana malali me yasa gwamnati ba za ta bi irin waɗannan attajiran ba su kansu a ce su aje wani abu a ƙasa da zai taimaki irin matasa da za su je su dinga sau kaya suna kawo musu
to an shi ne nake ba da shawara misali kamar da na baka ai shi attajiran kamfanin za a tafi ba za a tafi wurin mutum ba ne kowane irin kamfani attajiri yake da shi za ka iske cewa yana siyan wasu abubuwa ne da asro material daga wajen ƙananan mutane to a cikin ƙananan mutanen za a fada da wasu ƙanana daga cikinsu waɗannan ƙananan kuma za su daɗa faɗiɗa wasu kuma su taimaki wasu manoman to wato akwai value chain abinda ake cewa value chain shine multiplier yana da multiplier wanda idan ka taimaki wannan shi kuma zai taimaki wancan wancan zai taimaki wancan yanzu bari in baka misali a jihar Kaduna akwai shiri da gwamnati ta kawo ƙarƙashin World Bank wanda ake siya ma matasa kifi a je a gina musu wajen kiwon kifin sannan sai su je sai su zauna su kula da su wannan magana da ke akwai ƙanwata wacce ta amfana da miliyan 3 a irin waɗannan kuɗaɗe waɗanda ake taimaka musu to kaga inda har bankin duniya zai zo da irin waɗannan a ƙarƙashin gwamnatin jihohi to gwamnatin tarayya nauyin ya fi ƙarfi a kanta saboda suna tare da talakawanta sannan kuma idan waɗannan talakawa ne suka yi aiki shi ne za su ba da gudunmuwa ma GDP wanda shi ne zai kawo wato ci gaban tattalin arzikin ƙasa.
To wannan bayanai suna da kyau sai dai shin gwamnati na da niyyoyin wannan kamar gwamnatin tarayya.
To wannan kuma wato gwamnatocin duka sun fito da wasu abubuwa ne waɗanda misali kamar shirye-shiryen da aka kawo ko na ANCO program ko na wani taimaka ma matasa za ka iske cewa abubuwan ba su kai saboda yawan mutanen ƙasan abubuwan ba sa iya ratsa mutanen ƙasan saboda mene kullum ana ba da wrong projection bari in baka misali kamar shinkafa wacce aka kusan ko ina ana cin ta a fadin Najeriya za ka iske cewa capacity da ake da shi a yanzu duk da gwamnati ta ce an samu capacity da ana da capacity na ton miliyan 2 amma yanzu ya ninka zuwa ton miliyan 4 amma a ɗan iyaci ana ganin sai ya kai ton miliyan 6 to wannan gidin na ton miliyan 2 zai iya sako da wannan gidin da aka samu na cigaban da aka samu kamar daga miliyan 2 zuwa miliyan 4 saboda mene saboda idan baka san yawan mutanen kasan ba da yawan matasan kasan da yawan masu son abin to kullum da ka cin mu burin ka da kake so ne yayin talauci ko kuma na ci gaban tattalin arzikin kasa wanda ko da yaushe sai gwamnati ne da kanta take fito da waɗannan abubuwan ba wanda zai wannan tsarin saboda duk wanda ka gaisa a cikin kasuwa ya shigo ne don riba haka Adam Smith ya faɗa
wato duk wannan gaskiya ne dole in ka je kasuwa ka je neman riba ne ba wai ka je kai bane kai ta kallon
ba wanda yake wani aikin Allah gaskiya ne to kaga tunda haka ne to gwamnati kuma da take karban haraji take kuma samu su kudaden shiga to har yanzu launin waɗannan mutane da samu musu da muhallin noma saboda misali zaka yanzu ka dauka ina so in baka ne a sauke sai ka dauki wanda ya dauki kiwon shanu a cikin Najeriya ce kuma yayin lokacin da aka ce a gaba dai a wannan yankin ba za a yi noman shanu ba din kuma aka zo neman shanu to za a kwaci shanun domin ba a yadda aika za ba sannan ba a samar da muhalli ba to wace gwamnati wani talaka ne yake samar da muhallin da zai noman shanu a irin waɗannan yanayi to haka ya shafi noman shinkafa haka ya shafi noman kifi haka ya shafi kowane irin noma za ka yi a ƙasa domin kowane irin yanki na ƙasa akwai dokokin da ƙasashen da yankin suke da shi akan wato land laws waɗanda zai iya ba baƙo ya zo ya yi ko kuma ɗan gari ya zo ya yi ko kuma mai zuba jari ya zo ya yi.
Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Ishau Aliyu da waɗanda suka shirya mana sauti ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya.
To a gaida Salu Garba yanzu kuma ga Babangida Jibrin da labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya.
Sharhin jaridar na yau ne da jaridar The Nation. Jaridar ta The Nation ta ruwaito tsohon gwamnan jihar Edo Mr. Adams Oshomade na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya tashi tsaye domin hukunta waɗanda suka sace dukiyar Najeriya a gwamnatin PDP. Oshomade wanda ya bayyana hakan a birnin Benin ya ce idan har jam'iyyar PDP ta ci gaba da nuna cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na nuna wariya to la shakka dole ne a fara hukunci da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan domin nuna misali ga 'ya'yan jam'iyyar ta PDP da kuma duk wasu masu wawure kudaden Najeriya. Sai kuma jaridar da son jaridar kuma da Troyto babban secretary general ɗan sandan Najeriya da umartar kwamishinonin ɗan sanda na jihohi da su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ake aikatawa a wasu jihohi na ƙasar. Umarnin dai kamar yadda kakakin rundunar Moshood Jumo ya bayyana ya biyo bayan wani hari ne da 'yan fashi suka kai wasu bankuna a garin Ofa da ke jihar Kwara inda kuma suka kashe 'yan sanda guda 7 tare da wasu ran hula 12. Shugaban kasa Muhammadu Buhari zai tashi zuwa birnin London. Wannan na daya daga cikin labaran da Daily Trust ta buga. Jaridar ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a yau Litinin ake sa ran zai tashi zuwa kasar Burtaniya inda kuma ake sa ran zai gana da Prime Minister Burtaniya Mrs. Theresa May kafin taron shugabannin kasashen kungiyar Commonwealth da za a gudanar a ranar 18 zuwa 20 ga watan nan na Afrilu. Sanarwar da mai taimaka wa shugaban ta fuskar ya labarai Garba Shehu ya fitar na cewa shugaban Muhammadu Buhari layo zai gana da shugaban kamfanin Royal Dutch PLC wato Shell dangane da wani shiri da kamfanin na Shell mai hakuman Petrol ke yi na zaka jarin dala biliyan 15 a harkokin man Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta shafin internet jaridar ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya na cewa 'yan majalisar dokokin na fushi da shugaban kasa Muhammadu Buhari game da batun kashe dalar Amurka biliyan 1 wajen sayo makamai domin yaki da harkokin tsaro. A cewar jaridar ta Premium Times shugaban majalisar dattijan Bukola Saraki ya furta haka ne a birnin Jos a wajen wani taro da aka shirya 'yan majalisun dokokin kasar inda ya ce mata yi a ce shugaba Muhammadu Buhari ya tuntubi majalisar domin samun amincewar su kafin a kashe waɗannan makudan kuɗaɗe domin sayo makamai da zumar yaƙi da kungiyar Boko Haram da kuma sauran ayyuka na tsaro a ƙasar. A ƙarshe sai jaridar Vanguard, jaridar kuma da Toronto, hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA na cewa ta bada gudunmuwa ga wayanda aka kashe iyalansu a rikicin zamfara. Jaridar ta da Vanguard ta Toronto, hukumar ta NEMA na cewa ta bada gudunmuwar ne a birane a ƙaramar hukumar Zurmi ta jihar Zamfara, inda 'yan bindiga daɗi suka kashe wasu mutane 30. Kayayyakin agajin da aka bayar dai sun haɗa da abinci. Ƙarshen sharhin jaridar kenan na wannan safiya. Baban Ejibrin, murya Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, sarkin Hausa na murya Amurka. Sunana Hali Bakori ce daga Kebbi State, Nigeria. Ina so in bayar da ra'ayina na dangane da janarorin nan guda uku da suke suka gwamnatin Buhari. Shi Obasanjo yana haɗe da Buhari ne saboda ya kafa tarihi na mulkin soja na gwara kulla. Babangida kuma yana kishin sa ne saboda ya nemi wannan matsayin bai samu ba. Shi wai danjinmu kuma ya kai matsayin lautanar janar na soja amma bai taɓa rika shugaban ƙasa ba. Wannan shi ne suke kishin su kuma muna tare da Buhari har abada insha Allah. Sunana Alhaji Alhaji Ahmadu Maide Bokos. Abin da ya bani mamaki da siyasar Najeriya, gwamnonin Najeriya suna cima camomi karamin hukuma mutunci. Ya zama darasi camomi na local government abin da chairman na kir ya yi local government ya yi daidai don ya resign da kansa. Ya sauka a mulkin ya ce baya fa don ya duba ba zai taimaki mutane ba. Ba alamun kudi a mulkin ya take yakura. Ba taimako ba komai ya sauka ya kamata ya zama wa camomin Najeriya 774 ilimi. In kaga ba za ka iya ba ka sauka jama'a sani gwamnati na cikin garin.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman Tafajar Adamawa a Gineta Yola anwa mafi kare. Zan ba da ra'ayina kamar haka. Don Allah ina shira sajen gwamnati a gare su su dinga ɗaukar matashi da wuri-wuri kar a bari sai abu ya lalace a zuwa daga baya ana kuka ana ihu za mu ɗauki matashi tun da wuri sai a kare mutane kar abin ya zo ya shafe su a kare dukiyansu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na GOE. Mai magana Mustapha Bayan Mega daga Gusau jihar Zamfara Najeriya. Hakika cikin da sanata sai dan Sado ke yi ba don Allah shike shi ba domin an yi lokacin da yake tare da gwamnatin jiha. Idan akwai kurakurai duk wannan lokacin bai nuna kurakurai ba sai da gwamnati ta nuna ba ta yi.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce.
Ministan kasar Hungary Viktor Orban yana murnar abin da ya kira gagarumin nasara ga Hungary bayan jam'iyyarsa mai manufar kin bakin haure ta Fidesz ta lashe kujeru majalisa masu yawa a zaben wakilan majalisa da aka yi a jiya Lahadi. Bayan kirga kurkun kusan dukkan kurkun da aka kada, jam'iyyar Fidesz da takwarata ta Christian Democrat ne ake sa ran za su lashe kujeru 133 cikin kujeru 199. Jam'iyyar masu kishin ƙasa ta Jobbik za ta samu kurkun 26, yayin da jam'iyyar 'yan gurguzu za ta samu kujeru 20. Hungary ta gina katanga kuma ta kaddamar da dokoki da nufin hana bakin haure daman ratsawa ta kasar zuwa kasashen yammacin Turai daga wurare kamar Syria da kuma Afghanistan. Amma kuma kungiyar tarayyar Turai da Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana fargaban su ga yanda nuna wa bakin haure kiyayya yayi tasiri a yaki neman zaben kasar. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Siriya sun ba da rahoton wani harin makami mai linzami da aka kai da sanyin safiyar yau Litinin.
To madalla da ta ga tun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku josu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusufu Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Baba Yakubu Makeri da ya taimaka muku gabatar da shirin da Salamu Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu John Elson. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa kun lafiya mun kuma kwana lafiya.